بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. A ‘yan uwa masu albarka, barkamu da haɗuwa da ku a wannan zarafi a cikin wannan lokaci mai albarka insha Allah. Mun shiga daren Lahadi kamar yadda aka ambata, wanda shi ne daren 30 ga watan Rajab shekara ta 1445 bayan hijira, kuma ya dace da lissafin 10 ga watan Fabrairu a shekara ta 2024 daga wannan masallaci na kan fahu Wa'az bin Jabal da ke wannan gari mai albarka, garin Saminaka, ƙaramar hukumar Lere a jihar Kaduna, Najeriya. Allah Ubangiji ya sa mu dace. Bayan godiya da wato jinjina da kirari ga Allah Maɗaukin Sarki, kuma muna miƙa godiya ga ‘yan uwa, malamanmu, abokanmu da suka haɗa wannan zama. Allah ya saka musu da alkhairi, su Malam Bukhari malami, su Sheikh Malam Aminu da sauran waɗanda suka ta yin sa'ayi har muka samu damar isowa. Saboda yanayin lokaci, ban so na tsawaita wajen magana. Ina so insha Allah in taƙaita maganganun da zan yi, da fatan Allah ya sa musu albarka, da fatan mu fa'idanta. Ina so ne mana magana ne akan muhimmancin ciyar da dukiya don gina addinin Allah. ‘Yan uwa masu albarka, idan muka lura da tarihin musulunci da abubuwan da suka faru har musulunci nan ya kawo inda muke, za mu ga matsayin tasirin da wato ciyar da dukiya don ɗaga addinin Allah ya taimaka ƙwarai da gaske wajen addinin ya kawo mana. Sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi iya nasu wajen infaki. Qur'ani ya ba mu labarin irin ayyukan da suka yi. Allah Maɗaukin Sarki ya yaba mu irin ayyukan da suka yi don ciyar da dukiya. Allah yana cewa alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi, Allah ya ce hudal lil muttaqin, sai ya ce alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah ya ambaci siffofi na mutanen kirki waɗanda suka yi imani da lahira. Sufufun da aka fara ambata aka ce suna imani da abin da yake a ɓoye, wato sun imani da Allah alhali ba su taɓa ganin sa ba, sun imani da akwai aljanna, akwai wuta, akwai hisabi, akwai azabar kabari, akwai siratu da duk abubuwan da ba wanda ya taɓa ganin su a duniyan nan, amma duk mun yi imani da su. Sannan kuma yuqimuna as-salah, suna kuma masu tsayi da sallah, wato duk sanda aka kira salloli biyar ɗin nan ba su da zarafi in ba su tashi da su yi sallar nan ba. Sannan Allah ya ce wa mimma razaqnahum yunfiqun, sannan kuma daga abinda muka azurta su na dukiya suna ciyar da ita don addinin Allah. Hakanan za mu ga cewa a waje Allah yana cewa innamal mu'minuna alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Yace alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. A ganin ma a cikin anfal ya ƙara maimaita siffofin muminai cewa kaɗai muminai su ne waɗanda idan aka ambata musu Allah sai zukatansu su raurawa, su dawo kan tafarki inda suna kan wani shiririta ko sakaci ko rauni. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, sun da karanta ayin Allah kuma sai su ƙara yin imani, sannan kuma sun kasance masu dogaro ne akan wato akan duk ayyukansu suna dogaro ga Allah. Allah ya ce kuma siffofinsu na gaba alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, suna tsayi da sallah kuma su ciyar daga abin da Allah ya azurta su. Sai Allah ya musu kirari ya ce ulaika humul mu'minuna haqqan, waɗannan su ne muminai na gaskiya. Muminai na gaskiya su ne masu irin wannan siffofin. Haka Allah ya sake kirayen mu ya ce wa sabiqu ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha arduha samawati wal ardu uiddat as-samawati wal ardu lil muttaqin. Allah yace alladhina yunfiquna fis sarra'i wad darra wal kadhimina al ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nan ma Allah ya sake siffanta wato halayen masu takawa, yace alladhina yuqimuna as-salata alladhina yunfiquna fis sarra'i wad darra, sune masu ciyarwa a cikin halin wadata da kuma halin kunci, kuma waɗanda suke gintse fushinsu sannan kuma suke wa mutane ahwal al-muslimi. Allah yace yana son irin waɗannan masu kyautatawa. A ayoyi ne da dama cikin Al-Qur'ani mai girma waɗanda suke nuni zuwa ga girman wato ladan ciyarwa da kuma abin da ke cikin shi na kyakkyawan lada. Alal misali, da Allah yana kwatanta irin ladan da ake samu sai yake cewa masal ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, misalin masu ciyar da dukiyarsu don Allah. Allah yake kamasali habbati, kaman ƙwayar masara ce, ƙwaya ɗaya ko dawa wanda za a shuka, ambatat in an shuka ta sai ta tsiro da sab'a sanabila, ta tsiro da ƙurshi ko goyo guda bakwai. Allah yake fi kulli sumbulatin mi'atu habba, a cikin kowane goyo akwai za a samu watin ƙwayar hatsi guda ɗaya. Aga mutum ya shuka ƙwayar gero ko dawa ɗaya ta fitar da zangarniya guda ɗaya, zangarniyan nan ta fitar da goyo guda bakwai, goyon nan kuma kowane ɗaya akwai ɗa ɗari a jikinsa, kaga ɗa ɗari bakwai kenan. Wallahu yudha'ifu liman yasha, kuma Allah sai ya ninninka wa wanda ya ga dama. Wato Allah yana kiranmu da mu ciyar da ƙwandala guda ɗaya ko naira ɗaya ko dubu ɗaya ko miliyan ɗaya, ya ninka mana ita sau ɗari bakwai aƙalla, mafi ƙaranci kenan, ya ninka maka ita zuwa miliyan ɗari bakwai, zuwa dubu ɗari bakwai, zuwa naira ɗari bakwai, shi ne mafi ƙarancin abin da Allah zai ninka maka. Wannan kuma garanti ne Allah ne da kanshi ya faɗa, ba magana ce ta masu banki ko abokan hulɗar kasuwanci waɗanda za a iya cin riba ko a faɗi ba, a magana ce daga Allah Ubangiji Maɗaukakin Sarki wanda shi ya bada dukiyar kuma ya ce kaciyar zai biya. Wa anfiqu mimma ja'alakumullahu mustakhlifina fihi, ku ciyar daga dukiyar da Allah ya sa ku zama maye masu gadinta. Akwai hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam al-Bukhari ya rawaito wanda yake ƙara fito da ma'anar wannan aya fili, fadin sayyidina Abu Hurairah Allah ya ƙara masa yadda, da ya rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin tayyibin wa la yas'abu ila Allah illa tayyib. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya sadaka da gwargwadon dabino ƙwaya ɗaya daga cikin abin da ya samu na dukiya tsarkakakkiya, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dan kuwa babu abin da ke ɗaukakuwa zuwa sama wajen Allah sai sadakar da aka yi da dukiya mai tsarki, wanda dukiya ta haram ko ta shubha ko ta wasoso ko makamantansu. Ya ce fa inna Allah ya taqabbalu hadi yamini, Allah ne karɓi wannan dukiya da mutum ya ciyar kuma karantarta da hannun damansa. Summa yurabbiha li sahibi, sannan kuma Allah ya ci gaba da renon wannan arzikin, wannan dukiyar ga wanda ya ciyar din. Yace kama yurabbi ahadukum funuwa, kamar yadda ɗayanku yake kiwon ƴan ƙananan raguna ko tumakai ko awakai idan an haifa masu su, hatta takuna mithlu jabal. Nabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan arziki da ka ciyar wanda asalin shi kamar ƙwayar dabino guda ɗaya, haka zai dinga girma a wurin Allah har ya zama girman shi kamar girman dutse. Allah ya ci gaba da rainon maka wannan arziki da ka ciyar har ya girma ya zama kamar dutse. Kamar yadda nace ban so in cika muku surutu da yawa, da sai a yi ta kawo ayoyin nan da hadisai suna nan birjik, amma ina ganin waɗannan sun isa ishara. Zan ƙara mana kawai guda ɗaya cikin hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, shi ma hadisin Abu Hurairah ne wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa a cikin shi ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi babu wata rana da za ta fito mutane su wayi gari illa malakani yanzilani sai an saukar da wasu mala'iku guda biyu za su sauko daga sama su zo duniya fa yaqulu ahaduhuma dayan su abinda zai dinga faɗi kawai shine allahumma a'ti munfikan khalafa ya allah wanda duk yake ciyar da dukiyarsa ka maye masa gurbinta dayan kuma wa yaqulu al-akhar dayan kuma yana cewa allahumma a'ti munfikan talafa ya allah duk wanda yake taskace dukiyarsa baya ciyar da ita ya allah shi kuma ka wargaza dukiyar wannan mala'iku ne na allah za su sako kullun suna yawo kwararo kwararo gari gari anguwa anguwa zikirin da suke kawai shine waɗannan addini kamar da na ambata mana yawa masu albarka akwai nasoshi da yawa na alqur'ani mai girma da hadisan manzo allah sallallahu alaihi wasallama ingantattu waɗanda suke magana akan wannan kabiya ta muhimmanci ciyar da dukiya da amfani da ita dan ainihin wato samun shiga a wurin allah dan kuma a ciyar da addinin gaba na farko kenan na biyu sai mu kalli wato abinda na fara ambata mana aljilul awwal min as-sahaba sahabbai waɗanda su ne farkon waɗanda suka yi musulunci nan tare da manzo allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda kuma su aka sauka da alqur'anin a gaban su waɗanda suka aka ce ayyuhallazina amanu da su ake kafin wasu su shiga sai mu ga ya suka yi aiki da waɗannan ayoyin da waɗannan hadisan na manzo allah sallallahu alaihi wasallama za mu same su masu kwazo masu jajircewa talakawansu da masu kuɗinsu mazansu da matansu dattawansu da masu ƙananan shekaru ƴan makka cikinsu da ƴan madina kowa ƙoƙari yake yana guguriyo yana sa'ayi don ya ga cewa ya ba da gudummawa akan ainihin wato akan addinin Allah dama dai waɗanda ake fara tsammani su ba da gudummawa akan addinin Allah da dukiyarsu su ne attajirai duk sanda ka ce a ba da wani abu zai a dinga kallon attajirai ana ganin da su ake mu sauran talakawa ya yi wannan su sai mu kawo ba da muwaki ba to al'asun dai da su ake gaskiya su ne abun koyi a wurin sauran mutane to bari mu fara ambatan misalin attajiran kafin mu zo kan sauranmu mu a yuhannas cikin attajiran sahabbai da aka sani babu wanda ya yi amfani da dukiyarsa aka samu labarin amfanin irin sayyidina abubakar radiyallahu anhu sayyidina abubakar ya kasance attajiri ne dan kasuwa amma sai da kuɗin shi sai ƙari gabaki ɗaya a ciyar da addini har lokacin da zai rasu aisha take cewa mu babanmu musulunci ya amfana da shi fiye da yadda shi ya amfana da shugabancin da ya na musulunci ma'ana da yayi shugaban ƙasa na musulunci ya shekara ɗaya da rabi bai samu komai ba bai samu albashi mai tsoka ba ballantana fansho da gratuity ballantana security board ballantana duk wani allocation da ake bayarwa saboda za a yi quantifying da kuɗi ne to musulunci ya more shi fiye da yadda ya more musulunci ta wannan fuska manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi yake fara cikin hadisin Tirmidhi yake cewa ma nafa'ani malu ahadikum ma nafa'ani malu Abi Bakr yace wallahi babu wani a cikin ku da dukiyarsa ta amfane ni kamar da dukiyarsa na baka ta amfane ni yace wallahi babu wani wanda ya mana abin arziki a cikin ku sai da ya zama mun rama mishi ba ya bin mu bashi yace sai dai Abubakar shi yana bin mu bashi har yanzu kun wana fata Allah ne kawai da ya shi wannan bashi yace dan haka da zan tafi lahira ina kaunar wani kauna irin wanda ke hana ganin laifin mutum yace da sai da rike wannan kauna ta sayyidina Abubakar saboda sayyidina Abubakar tun ana makka ana cikin halin wahala da kunci ana boye ba a iya fitowa a yi addini yake amfani da dukiyarsa duk sanda aka ce ana neman wani abu zai dauka ya bayar sahabbai cikin almustad'afina sibilal da suwane da suwane idan suka shiga cikin kunci din nan da damuwa aka rasa yadda za a yi tunda bayi ne ko talakawa ko suna zama ƙarƙashin wasu attajirai kuma attajiran nan da masu gidajensu a lokacin kafirai ne kafirai kuma mamugunta sai na baka shi ke ɗiban dukiya ya je ya ƴanta su ya mai da su ƴaƴa haka ya ta yi da za a taho madina ya taho da guzurin kuɗi wanda dama yazo ne da nufin huta kwana ana isowa madinar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah abin da ya fara nema bayan ya shigo garin Madina bayan yayi ziyara da zango a Quba ya iso garin Madina ya fara neman ina zai gina masallacin shi inda zai samu fili ya siya don gina masallaci a lokacin aka nuna mishi filin masallacin shi aka ce wannan fili na wasu marayu ne ɗan kabilar Banu Najjar yace a je a nemo su da suka zo suka ce za su ba shi kyauta yace baya son kyauta yace saminuni ya Banu Najjar na fi so ku gaya mini farashi in biya suka ce to ya rasulullah ka biya kaza suka faɗi kuɗin suna faɗa sai Abu Bakar ya jawo surra jakar kuɗi irin ta mutanen dawo da yake saka kitsa na zinariya kamar kwandalan haka a kulle su ya zauro yace ga kuɗinku shi ya biya sarakan filin da aka gina asalin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zaka yi cewa waqafin sayyidina Abu Bakar kuɗin sa haka sayyidina Abu Bakar ya dinga wannan ce da dukiyar Umar har yana yin gasa da shi wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun limithli hadha falyamal al'amilun Umar da kansa tana yace kai na gaji da gasa da Abu Bakar wallahi bazan iya da shi ba gasa akan aikin alkhairi sai na Bakar ya ɗebo komai da ya mallaka ya kawo Umar shi kuma ranan ya kawo rabin abin da ya mallaka yana cewa yau dai in Allah ya dace na fi shi kokari ana zuwa aka ce Abu Bakar me kamar yace babban komai a gida ba Umar kai ne kamar yace wannan rabin dukiya ta ce tun daga nan yace bazan ƙara gasa da kai ba ka fa karfi na saraka sayyidina Abu Bakar ya samu wannan falalar saboda yawan infakin sa ba a ce ya fi kowa yawan sallah ko yawan tilawa ba su ma ayyukan alkhairi amma su wato alkhairu sai yana takaituwa ne akan kai shi kuma al-infaq alherin shi yana yaduwa shi da aka tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce wane ne mafi alkhairin mutane yace wanda yafi amfanar mutane wanda yake abin da mutane za su amfana sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu anhu shi ma wani hamshakin attajiri ne cikin sahabban manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sayyidina Uthman yayi amfani da damar da ya samu ta arziki da Allah ya bashi yayi ta infaki yayi ta infaki har annabi ya bashi wani kambi da ba a taba bai wani musulmi ba annabi ya ce mishi ma darra Uthmana ma fa'ala ba'da al-yawm kamar a ce an bashi dama ko yayi zunubi ba komai duk da wannan bai bashi bai ce bari ya je fara sharholiyarsa da ka tobar sa ba amma dai an bashi dama inda zai yi so da duk lokacin da ake cikin wani kunci ake cikin wata damuwa wanda tattalin arziki ya kare babu abinci babu kayan yaki babu guzuri sayyidina Uthman sai ya samu wa da musulmi mafita akan wannan amma ba a tafi yakin Tabuka wanda yaki ne daga yakin da musulmi suka sha wahala ga nisa ga rana ga shi abinci na gida ya kare na gona bai zo ba wanda har shi ya ja wasu suka samu jarabawa a wannan yaki shi kuma babban attajiri ya fita da kuɗin sa zuwa ƙasar Sham ya kawo supply na kayan abinci an ce laftu ne na raƙumi 3000 kamar yadda ake trailer 3000 misali ta laftu ta kayan abinci kayan buƙatun mutane abinci sutura ababen amfani wanda ka shigo da shi gari kai ne babban dealer zaka ci riba ta ban mamaki tun kayan nan ba su iso ba ake tarewa a hanya masu sayi masu neman su ci riba wanda za su kai wasu garuruwa ana ta tayawa yana cewa ai an riga an siya an bani ribar da ba za ku iya bani kayan nan suka iso yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah duka wannan kayan da raƙuman da abin da ke kansu na ba da su fi sabilillah a ba mujahidai su aje abinci a gida su tafi da guzuri su sai makamai su samu abin hawa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji dadi ya ce tijaratu rabiha ce kasuwanci ne wanda mai riba kasuwanci ne mai riba shi ne yake ce mishi ma duk abin da kai Allah ya yafi sai na Usman bai tsaya a nan ba tun a farkon al'amari da aka zo Madina aka tarar cewa ana wahalar ruwa ruwan Madina mafi yawan rijiyoyin a lokacin ba su da ruwa mai daɗi akwai wata rijiya take da ruwa mai daɗi ana ce mata bi'ir ruma ta wani mutum mai suna rumatu al-gifari rumal gifari wannan rijiya saboda ya ga mutane suna tsananin san ruwanta sai commercializing ɗinta kuma da ta kasuwanci yace ba wanda zai iba sai ya biya saboda ka duk in za a iba yana jinga da mutane ana biya bokiti naira kaza ko duro naira kaza sai da mutane suna shan wahala suna shan wahala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa zai sai bi'ir huma ni kuma na lamun shi mishi Allah zai bashi aljanna sai na Usman baya wajen aya wajen labari ya iske shi yaje gun masu rijiyar yace ina son rijiyar nan a sai mun da ita aka ce suka sa mai kuɗi wanda yake irin idan ka matsi kana son abu za a sa maka kuɗi da ya wuce asalin farashinsa ko asalin market value ɗinta amma haka ya sa ya siya sanai da yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah rijiyar da kace a bada ita sadaka shin wanda ya mallake ta ne zai bada sadaka ko in wani ya siya ya bada sadaka tayi nabi yace in wani ya siya ya bada sadaka tayi mana ba sai shi wancan da rijiya ba yace to ya manzo Allah ina baka shaida cewa na siya kuma na batta ga duk musulmi kowa ya diba ni ma zan saka guga ta ne kamar yadda kowanne musulmi ne saka ba inda wani iko akan ta ta zama ta kowa ta zama ta gardu to jama'a kun san cewa har yanzu wannan rijiya tana nan har yanzu da muke magana rijiyar nan tana nan a Madina an san source ɗinta kuma ana samun ruwa daga wurinta gashi kuma dama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alkhairin sadaka shine sadakar ruwa fiye wata ne da ɗaya da zaka aje ranar juma'a mutane su sha baka san ya adadin da zaka samu to sayyidina Uthman kenan jama'a da irin wannan infaki nashi waɗannan masu kuɗi kenan na ga sun isa misali mutum biyu ko to talakawa ba a bar su a baya ba talakawan nan akwai su da yawa a cikin sahabbai akwai ahlus suffa waɗanda farkon al'amari ma ba su da gida daga ɓarin yamma haka a cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi musu wata rumfanin suke kwana inda dai ka san usare suna abin nan ko kuma kolaye a tiskadinsu ba su da gida ba su da gata ba su da abinci abinci ma ba su san wani 3 square meal ko kuma wai su tashi su breakfast su jira lunch da dinner ba sai dai in wani musulmi ya zo akwai igiya da aka rataya a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani ya je ciro dabiyo daga gonarsa bunch guda sai ya zo ya rataye a wajen shi suke dan tsintsinta suna ci waɗannan sahabban ba su da kuɗi amma duk da haka idan aka ce a ciyar su ma ba a barin su a baya sai na bada dan masu yana cikin su yakan tafi kasuwa ya je ya kwadago ya dako dan ya samo abin da zai zo ya ciyar yayin da waɗannan suke kawo naftun kaya shi kuma zai kawo abin da bai wuce kafin hannunsa ba na dabino ko na yan salalla su ma ba sa bari a musu a baya haka mata Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mata wa'azi yace ya ma'asharan nisa'i tasaddaqna ya ku taron mata ku yi ta sadaka fa ni ra'aitu aktharakum ahlan nar kaga da yawa daga cikin ku za su shiga wuta saboda bijirewa aure da sauransu sadaka tana maganin musiba ta duniya da lahira to ku sadaka Bilal ya zagaya ya aishi sadakan nan wata ta cire zobanta wata ta cire abin hannunta wata ta cire dan kunnanta wata ta cire kaza wato kayan kuɗi da ke jikin su shi ga dinga cirewa suna zuba ba su da kuɗi amma suna da sura to ita suka dinga cirewa suna sakawa ba sa fasawa mata suna sadaka talakawa suna yi masu kuɗi suna yi kowa wata rana wasu wafdu cikin al-ash'ariyun da suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muslim ya ruwaito sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gansu cikin bukata suturan su alamar yunwa da wahala a tare da su kaga mutum irin babu sutura kwarai alamar yunwa da wahalar tafiya da wahalar kuncin rayuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bai da abin da zai ba su a ranar ya shiga gida ya bincika gun matan shi ko akwai take da wani abu duka babu ya sake fitowa ya shiga ya fito hankalin shi ya tashi sai wani cikin sahabbai sai ya fahimta sai marmadaji gida sai ya samu dabino cikin tafin hannun shi guda biyu sai ya sai ya zuba to da sahabbai suka ga wannan sai suka fada ku akan ashe Annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ne a taimakawa mutanen nan daga nan kowa ya je ya ta kawo kowa ya kawo sai da aka tara tarin sutura da kuma tarin abinci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaji dadi annan yake faɗa hadisin cewa man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha wanda duk ya raya wani abu da aka sani a addinin musulunci wanda da ya aikata abin sai mutane suka gani suka yi ta koyi da shi suka dinga aikatawa to yana da ladan shi da ladan wanda ya aikata haka kuma man sanna fil islami sunnatan sayya falahu wizruha wizru man amila biha la yuqasu min awdarihim shay'a sahabbai haka suka kasance da wannan dabi'a ta infaki jagoran su akai shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka ba mu labarin cewa yana yin kyauta kamar iska al-mursala sakakkiyar iska kuma idan ramadan ya zo sai kuma ya ƙara ya ninninka akan abin da yake dashi na kyauta sura kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kwana da wani abu da ya taskace bai tunanin komai in banda ya taimakawa al'umma ya taimakawa addinin Allah da haka sahabbai suka gina wannan addini sai na Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda da aka ba shi gona a Khaybar lokacin da aka yakin Khaybar haka shi ma yayi sadaka da ita haka nan mijin wato stepfather din Anas dan Malik shine Abu Talha al-Ansari wanda shi ma yana da wata gona Bayruha wannan gona da yaji an saukar da aya fadin Allah wa antiku lan taralu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku taba samun cikakken siffa ta biyayya ga Allah ba har sai kun ciyar daga abin da kuke kauna mimma tuhibbun sai bi san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzo Allah gona ta Bayruha gona ce da take da inuwa take da bishiyoyi na inabi da dabino ake samun ake harvesting din dukiya mai yawa a cikin ta duk lokacin kaka kuma tana da ruwa tana da koramu a cikin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma yakan shiga gonar ya je ya sha inuwar ta ya sha ruwan ta ya yi nishadi yace ya manzo Allah ba ni da wata dukiya da nake kauna kamar wannan gonar amma ina so ka zama shaida cewa na bada ita fi sabilillah duk abin da ka ga dama kai da ita manzo Allah yace lalle kai kasuwanci mai riba yace in shi ita habasta aslaha abinda nake ganin ya dace ayi shi ne ayi waqafinta wato a hana mallakarta da gadanta da siyar da ita ta zama mallakar musulmi kuma ka sa danginka a ciki wanda za su dinga samun nasu rabon da sun yi aiki a ciki ita ma kanta wannan gonar a yadda malaman tarihi suke faɗa yanzu haka wani bangare ne na masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda lokacin da sarki Fahd ya zo yin expansion ya zo faɗa da masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi masana tarihi cikin masana tarihin Madina su nuna mishi landmark na iya garin Madina sanda Annabi yake rayi ina ne iya garin Madina banda anguwanni da suke irin kamar rugage da kamar a ce wasu kwatas kwatas a gefe to iya inda kaga katangar da aka kewaye masallacin da makabartar Baqi'a dake wannan bangare na gabas da masallacin da al-qiblar masallacin abin to dama ita makabartar tana iya kan wajen gari ne haka inda ake cewa masjidul gamama inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin sallar idi kenan za ka ga shi ma da an fito masallaci to iya wannan katangar da take wa masallacin shine iyakar garin dama kuma ita ma gonar tana jikin iyakar garin ne saboda da aka zo expansion sai aka hade har da ita ita ma yanzu wani sashi ne na masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka gonakin sahabbai da suka yi ta yin waqafi su ma har yanzu akwai waɗanda sun yi surviving kuma har yanzu ana ci gaba da noma su da binai ne a cikin su kuma ana ciyar da dukiyar ne don addini dan wa masa albarka da haka wannan addini ya ci gaba a karan farko kuma haka musulmai suka dauki wannan al'ada ta infaki don addinin Allah kuma duk wanda ya ciyar kanshi fa yawa baka taimaki Allah ba kanka ka taimaka kai ne in ka je alkiyama zaka ga wannan ladan mai kwaki har aka kai wani zamani wanda musulmi sun dawwara addinin su ta fuskar ciyar da shi gaba ta hanyar sa mishi dukiya da kowane irin salo aka wayi gari addinin musulunci yana rayuwa akan dukiya ta wakafi a duk inda yake saboda zamu ga cewa a tarihance jami'o'i na farko na musulmi da aka fara watin kafawa da makarantu suna komawa ne zuwa ga tarihin auqaf wato dukiya ta sadaka da aka tara aka yi gina makarantu kuma suka ci gaba da gudanar da makarantu misali nan furkusa shine misali irin jami'ar Azhar dake Al-Qahira ko jami'ar Zaituna dake kasar Tunisia ko ire-iren su ko Qarawayn a Morocco da makamantansu duk waɗannan makarantu ne da sun fi shekara 2000 a yanzu da muke magana kuma asalin su na komawa ne zuwa ga wakafi har malamai suka kai suka bada tarihin wasu zamanna da aka wayi gari cewa mutum yana iya ma ya rayu kwata-kwata rayuwar shi gaba ɗaya karkashin wakafi na dukiya da aka yi don ciyar da musulunci gaba wato zama an haifi mutum da aka haife shi inda zai rayu a karon farko da sura da zai sa a karon farko da abincin da zai ci a karon farko to duka waɗannan za a samar da su ne daga wata dukiya da wasu suka taskace don yin wannan aiki idan ya yi wayo an kashi kai shi makaranta a kai shi makarantar da wata dukiya ce ta ma aka taskace don karatar da yayin musulmai har ya gama karatunsa har ya san abin da zai sani wani har ya zama malami ya zama yana aiki ne a cikin irin wannan makarantu na wakafi kuma har in ya mutu za a sake ɗaukar shi a kai shi makabarta ta wakafi a rufe shi al-Imam al-Ghazali da kake jin ana faɗi ana buga misali da shi a kan irin wannan siffa sura Imam al-Ghazali shi da ɗan uwansa sun kasance marayu kafin babansu ma a haife su yaro su da ka gidan marayu an kai su na wakafi a nan suka taso a nan suka yi karatu har suka zama malamai kuma suka ci gaba da karantawa a wannan makarantar iya rayuwarsu haka malaman musulunci suke ba da wannan labari a cikin tarihin musulunci irin yadda al'adar taskace dukiya don a yi aikin Allah ta zama al'ada gama gari a cikin al'ummar musulmai a zamanna mabambanta akwai a hanyoyi da dama da ake bi wajen ganin cewa an yi infaki don a samu lada kuma don a nan duniya addinin musulunci ya samu tagomashi kuma muna da tsananin bukata a waɗannan yanki namu a ƙasashenmu zuwa ga irin waɗannan mashari ɗin don su taimaka wajen ci gaban addini musamman a wannan zamanin nan a yankunanmu wanda addinin bai da wata gata ku duba ku gani aka tashi yin budget a ƙasar nan za a gama duk budget din da yake babu budget din addini za a yi budget a ce ga na asibiti ga na ilimi ga na tsaro ga na kasuwanci ga na al'adu ma da wasanni duk komai za a mai budget amma za ka ga an ce ga budget na kula da addini babu wani masallaci da yake bashi intervention officially a ce ko yana da wato allocation a cikin budget babu ko da a jihohin da suke da hukumomi ko ma'aikatu na addinin musulunci abinda ake yi ba wani abu ne da zai rike wato wuraren ba kamar yadda misali ministries da MDS da parastatals kowane wuri tana da budget ɗinta na recurrent expenditure da capital project da miscellaneous duka za a tsara akwai abinda za a biya ma'aikata akwai abinda za a yi maintenance na structures akwai abinda za a sha mai na motoci da na generator akwai wanda za a aje ma don tafiye-tafiye duk an yi budget an aje musu ya rage ko su kashe ko ba su kashe bane amma dai akwai shi a budget yan boko da kenan sun san abin da ake fada da gaske amma harka addini ba ta da wannan gata dashi kuma shine abin da zai tsiratar da mu shine abin da Allah ya kawo mu duniya mai kuma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin kuma uridu an yut'imu Allah ya ce ban halicci aljannu da mutane ba sai dan su bauta mu ba na neman wani arziki a gurin su kuma ba na neman su ciyar da ni to amma sai aka wayi gani wannan harka ta addini an batta kowa tashi ta fushi shi an ba kowane masallaci da kowace al'umma da kowane gari su san yanda za su idan Allah ya ce muke ku a masallacinku aka samu mutum daya biyu masu zuciya masu kokari suna da dukiya shikenan sai a basu da duka nauyi saura kuma kowa an ce fi sabilillahi sai ya saka wata tsohuwar naira 50 da za a kasa gane 50 ce ko 20 ta riga ta gama kodewa duniya ta gurje ta Allah ya ce wala taymumul khabisa minhu tunfiqunahu wa lasum biakhiri karka tashi bada sadaka sai ka kintaci wani mummunan abu shi zaka bayar wanda kai inda an ce karba ba za ka karbi shi ba kai kuma shi zaka bayar to kaga haka muke yi jama'a ina ranar a ce ka mutu ka bar makudan dukiyoyi kai ba kai aikin da zaka tarar da su a gaba na alkhairi ba kai kuma baka bar ƴaƴa a baya wanda za su tausaya maka su ce bari a dauki wani sashe na dukiyar nan a yi ma baba sadaka dan ya mora ba ƴaƴa na yanzu waɗanda suke da al'adar in an ce ma a biya maka bashi wani zai yi tsalle ya ce wallahi ba mu yadda ba za a biya bashi ce mu gadan mu kawai za a ba mu ba mu san da wannan bashi ba kuma ko da sun san shi haka za su shafa idon su ka su ce ba su sani ba ana musu wa'azi ana cewa babanku bane fulkanci azaba za su ce ba su kuma ayar ta ce a ba su gado ita ta fara cewa a biya bashi ayar da ta halasta musu cin gado a cikin ta ne aka ce a biya bashi din ba da wasiyatin tusuna biha audai sai da ke ta faɗa audai sai an biya bashin sannan abin da yayi zama surplus ya halasta ku ci shi a matsayin gado kama galibi ne kuma masu kuɗin ne waɗanda ba su tsaya sun yi abin da ya kamata da kuɗin su ba suna raye kai da baka yi abin da ya kamata ba ya za a sa ran wani ya maka abin da ya kamata akwai malami abokinmu farfesa Mansur Yalwa Allah ya saka mishi alkhairi yayi wata lacca yake faɗan wata kalma bari rawaito mana ita yace wai ƴaƴan nan da matan nan wai wace irin kauna kake musu ne da ka zaɓi ka je lahira a sa ka a wuta su kuma su muri kuli a duniya wace irin kauna kake musu za ka iya wannan sacrifice din kai ka tara dukiya ba kai abin da ya kamata ba ka mutu ka je ai maka hisabi su kuma suna nan suna sharhuriyar su si kace kace da ita ichi wace irin kauna kake ma yayin ka da matan ka kaga wannan abu ne mutum zai ya kamata ai founding ka tsaya kai tunani a kansa saboda kai wa masu albarka nasiha da nake wa kaina da duk wanda yake saurare na ko dai kai tsaye ko kuma daga baya shine mu yi irin abin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke tunda muna tukiyar cewa muna koyi su Anas dan Malik yana cewa babu wani sahabi wanda yake da halin abin da zai yi na sadaka dan addini yace wallahi sai yi ki babu wani sahabi da yake da wannan halin a iya rayuwarsa wanda ya bari ya mutu ko kuma ya bari kudin suka lalace ba tare da ya ciri wani abu ya bayar a yi infaki don addinin Allah ki babu wannan sahabi sai dai wanda talauci ya riga ya mishi katutu da waɗannan haka ba su yi hakuri wasu lokuma za a sa sama shi ma an bi da shi ce musu la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa aynahum tafidu min ad-dab hazana Allah yajidu ma yasiku ji kuka suke yi dan ba su da abin da za su ciyar mu ko yanzu gani muke in ba mu da shi kawai to shikenan ya fada a kanmu to kawai da mutun ya lalaba ya jibe da kuɗi ko bai da su a kusa ko kuma yana ganin kamar dai ba za su ishe shi bukatunsa har ya bayar don addini ba sai dauka shi ba da shi ake ba ana ta a bayar don Allah a bayar don Allah za a yi ma addinin Allah aiki ba zai bayar ba saboda haka jama'a ina yi maka nasiha sauran ƴan uwa cewa mu tashi mu bada kaimi wajen taimakon addinin Allah, wajen taimakon bayin Allah, wajen ciyarwa. Allah ya yi alƙawarin cewa in ka ciyar zai ninka. Sai kaga kamar cewa mun fi yarda da bankuna, waɗannan commercial banks, mun fi yarda da amana su fiye da amana da Allah yake yi mana ta dukiyar. Yanzu dukkanmu nan in aka bincika kusan kowa yana da account a banki kaza ko banki kaza ko banki kaza, wani ma fiye da guda ɗaya. Kuma hankalin shi kwance yake kwanciya, yana tashi ya san cewa kuɗin shi suna nan safe and intact, baya jin komai. Ba haka bane? Ya san cewa kuɗin shi duk sanda ya nema zai samu. Kamar mun fiye da bankunan nan fiye da muka yarda da Allah. Aikin mu lisanul hali haka yake nunawa. Saboda duk sanda muka samu kuɗi ba ma jin tsoro ko nauyin jikin mu saka su a banki. Duk sanda za a turo mana da kuɗi mai wani kasuwa sai mu ce mu ba da account, mu ce a zuba kawai a nan ba komai. Da zarar mun ga lambobin nan mun san sai shiga. Amma ga Allah ya ce mu zuba a taskar mu ta lahira, zai riƙe mana ya alkinta mana ya ƙara mana har ya girma ya zama kamar dutse. Ba mana ganin kai za mu iya asara mun zuba ko mu faɗa da baki ba, amma aikinmu na nuna haka. Aikinmu na nuna kamar hanya kuwa ɗin mun zuba ɗin nan ba za mu yi asara ba. Ji ba abin da Allah yake gaya mana game da wanda ya mutu inda zai samu halin dawowa duniya. Me aka ce zai yi? Fa as-saddaqa wa akum min as-salihin. Da za a ba mutum damar bayan ya mutu ya dawo duniya na awa guda ko rabin awa, ba sallah zai yi ba, ba azumi zai yi ba, ba komai yake nema ya yi ba, ya ce fa as-saddaqa, in samu in yi sadaka. Wa akum min as-salihin, in zama daga cikin mutane na gari. To yanzu da muke raye da ranmu da lafiyarmu, muna da sauran dama wanda za mu canza tunaninmu, wanda za mu canza alƙiblar rayuwarmu, wanda kuma za mu yi abin da zai amfane mu gobe kiyama. Babu kamar wannan abu da ake faɗa, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake lissafa abin da zai faru da rayuwar mutum, yake cewa a cikin hadisin Muslim, idza mata ibnu adam anqata anhu amaluhu illa min thalas. Idan mutum ya mutu aikin shi ya yanke sai guda uku. Daga cikin guda uku nan ya ce akwai ɗaya daga cikinsu shi ne wannan da muke magana, wato wanda ya bar dukiya tana gudana ana cin ainihin wato alkhairi daga cikin gudanar dukiyarsa. Da shi ne zai iya samun lada, ko cikin waɗanda za su iya samun lada bayan rayuwarsu. Ba ka bude sallar da kai da azumin da kai, kana mutuwa iyaka abin da ka samu kenan. Allah ya sa mashi albarka. Amma dukiyar da ka bari wanda ka riga kai habsinta a cikin aikin addini, ita tana nan tana ci gaba da kai maka lada matuƙar, ana ci gaba da amfanata. Ma'ana ka gina masallaci ko ka taimaka da wani abu da aka gina masallaci ko makaranta ko rijiya ko burtsatse, ko ka taimaka wa wasu marayu da talakawa sun yi karatun addini ko na boko ko sana'a, duk wani abu da ya na taimako da zai iya amfana al'ummaka, wanda kuma tasirin shi na ci gaba da gudanuwa, babu shakka ka yi wa kanka alkhairi wanda za ka ci gaba da moriyarsa bayan rayuwarka. ‘Yan uwa masu albarka, kamar yadda muka ji, abin bai tsaya a kan masu kuɗi kawai ba, abin bai tsaya a kan mawadata ko manyan attajirai ba, bai tsaya a kan masu shekaru da suka kusa mutuwa ba. Kowa ma ya kusa mutuwa da zarar a haife ka, ko? Amma dai ana ganin kamar wane da wane da wane da suka wuce 60-70, wannan su ya kamata a tunanin mutane, su ya kamata mutuwa ta fara ɗauka. Eh, a kaddara musu. Da an ga mutum ya ɗan fara wuce 60 ko 55 ma, sai a ga wannan shi ya kamata ta ɗauka. Ba dole bane kuma mutuwa ba ta san ya kamata ba. Bata aiki da logic, bata aiki da mantiki. Yawwa. To almuhim bai taƙaito akan dattawa ba, har da yara, har matasa, har ƙananan yara ana koya musu ɗabi'ar sadaka, ɗabi'ar taimakon addini, ɗabi'ar sanya dukiya, kuma hatta talaka wanda ba yi da shi sai ya tashi ya nema ya sa dan abin da zai iya kar mutum ya zama rago ko malalaci ko wanda ya cire tsammanin wai shi zai iya yin wani abu da zai amfani kansa ya amfani addinin Allah ya tashi mu tashi mu nema da nufin dan mu saka a cikin addini Abdullahi dan Mas'ud da muka ambata cewa yana cikin talakawa a da yana yin dako a kasuwa ko kusan cewa daga baya ya zama mai arziki shi ma da ya ci gaba da kokari Allah ya yaukaka mai dukiyarsa har ya samu arziki daga baya har zakka yake fitarwa kafin ya rasu yayi arziki saboda haka ta yu a sanadiyar wannan tashin da kai kai kwazo dan ka samu abin da zaka sanya a cikin asusun addinin musulunci daga nan kuma sai Allah ya bude maka hanyar arziki dan Allah yake da kyakkyawan niyyar da kace a zuciyarka ni ko wannan aikin da nake ina so samu abin da zai sadaka ne ma da rayuwata so haka jama'a mu ba da kaini wajen kokarin taimakon addinin Allah da duk abin da zamu iya da dukiyar mu da tunanin mu da damar da muka samu da mukamin da muke rike da shi da abin da muka samu na karfin tunani ko karfin ilimi ko shugabanci ko wayewa wato shi aikin addinin musulunci na kowa da kowa ne ya kamata kowa ya zama cewa yana da wani dauri yana da wani duty da yake ma musulunci yana da wani abu da ya tare wa musulunci na aikin sa kada bar aikin musulunci kawai ga yan agaji da ladanai da limamai da masu wa'azi a ce iyakacin su kenan sai shugaban ku mutum masallaci kowa kawai ya kyale shi a kowa kai ma kai tunanin menene aikin da zan yi wa musulunci sawa'u dattijo ne kai ko matashi namiji ne kai ko mace babba ne ko yaro kowa akwai aikin da zai wa musulunci malamai idan suna kwatancen wannan mas'alar sukan kawo abubuwa da dama da za su nuna maka yadda musulmin farko suke muhimmantar da duk inda suka samu kansu da duk zubin da suke a kai to addinin su shine a gaba kafin wani abu ɗan uwa masu albarka kada su suka ku da dogon surutu na ganin kamar yadda masu hikima suke cewa mafi alkhairin zance shine wanda yake kaɗan kuma ya amfana idan zance yayi yawa to sai ƙarshen shi ya fara mantar da kai farkon shi idan zance yayi yawa sai hikimomin da ke cikinsa su fara maimaituwa ko su fara cin karo da juna saboda kamar yadda na ambata tun farko ba na so na tsawaita a wannan zancen da nake fata na ya zama waɗannan kalmomi kaɗan da na ambata Allah ya sanya musu albarkan da zamu ga alkhairan da ke cikinsu kurakuran da kuma na yi a ciki ubangiji Allah ya yafe mini ni da ku gabaki ɗaya Allah kuma ya sa mu gama lafiya kamar yadda ne godiya a farko ina ƙara yin godiya a karo na biyu ga ƴan uwa da suka ba mu dama don mu samu halartar wannan gari mai albarka da kuma haɗuwa da wannan fuskoki masu albarka yadda Allah ya haɗa mu a nan na addu'a ubangiji Allah ya haɗa mu a cikin fadadarsa da rahamarsa cikin cetan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar gabuwa da Allah kuma dole ne godiya ga ƴan uwana ɗalibai da masu saurare waɗanda suka zauna kusan tsawon minti 50 kenan suna ta saurare na ina ta wannan surutu Ibn Qayyim yake cewa babu mutumin da ya maka alheri ya maka tukuicin alheri kamar wanda ya yarda ya bude zuciyarsa ka sa masa abin da Allah ya huwace maka na karatu ko ilimi ko bayani ina godiya kwarai Allah ya saka kowa da alkhairi kuma Allah ya maida kowa gidansa lafiya Allah kuma ya saki hada fuskokin mu da alkhairi wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah